Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a barka da asuba da fatan an tashi lafiya a wannan safiyar ranar Lahadi 12 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Da safiyar yau Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya gana takwaransa kuma mai masaukin bakinsa na Vietnam Tran Doi Quan, inda suka tattauna kan cinikayya da hulɗa tattalin arziki. Trump ya isa fadar shugaban ƙasa da ke a birnin Hanoi, inda ya tarar da bikin maraba yayin da ƙananan yara take ta kada tutocin Amurka da na Vietnam tare da kaɗe-kaɗe daga sojoji. Bayan kwashe sama da mako guda yana takatsantsan kan sakonninsa akan ziyarar da yake a yankin Asiya, shugaba Trump ya sake kaddamar da wasu zafafan sakonnin Twitter waɗanda ya auna kan masu sukar sa Amurka da sauran ƙasashe. A wasu jerin sakonnin Twitter uku da ya aika su akai-akai da safiyar yau Lahadi, Trump ya kari ganawa da yayi da shugaban Russia Vladimir Putin, ya kuma mayar da martani ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. A kan hanyarsa ta zuwa birnin Hanoi da yammacin jiya Asabar, Trump ya ce shugaba Putin ya sake jaddada masa da cewa Russia ba ta yi wa zaben shugaban kasar Amurka tsalandan ba. Ya kuma ƙara da cewa ya yi imani 'yan jam'iyyar Democrat ne suka shirya labarin. A jiya Asabar ne kuma Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na hana ta shirinta na nukiliya da makamai masu linzami. Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta fitar da sanarwar ta farko a hukumance kan ziyarar da Trump yake a yankin Asiya. Tana mai cewa wannan ziyara ce ta mai son yaɗa yaƙe-yaƙe musamman ga ƙasarmu a ƙoƙarin daƙile mana garkuwarmu ta nukiliya. Koriya ta Arewa dai ta kuma zargi Trump da ƙoƙarin mayar da su saniyar ware daga al'ummar duniya da kuma ƙoƙarin gurgunta mata gwamnati. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce irin wannan kalaman ganganci daga tsohon mahaukaci kamar Trump ba zai taɓa razana mu ba ko dakatar da mu daga shirinmu ba. Wannan ziyara dai da Trump yake a ƙasashen Asiya biyar ta mayar da hankali ne kan Koriya ta Arewa. Trump ya matsawa shugaban kasar China Xi Jinping lamba a wata ganawa da suka yi a Asirce kan shirin Koriya ta Arewa. To, ana shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, shugabannin kasashen Tanzania da Uganda suka soki shirin kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC na bincikar zarge-zargen keta haƙƙin ɗan adam a ƙasar Burundi. Wata sanarwa ta fito daga ofishin shugaban kasar Tanzania John Magufuli ya ce yanke shawarar da kotun ta yi zai kawo cikas ga ƙoƙarin kawo sulhu da kwamitin ƙasashen gabashin Afirka yake, kwamitin da aka ɗora masa nauyin warware rikicin Burundi. Shi dai wannan kwamiti yana ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni da kuma tsohon shugaban ƙasar Tanzania Benjamin Mkapa. A jiya Asabar, Museveni ya zargi kotun ICC da yin katsalandan ga aikin kwamitin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka wanda yake shugabanta. Ƙasashen yankin dai sun haɗa da Tanzania da Uganda da Kenya da Rwanda da Burundi da kuma Sudan ta Kudu. Tun ranar Juma'a dai gwamnatin Burundi ta ce ba za ta baiwa kotun ICC haɗin kai ba a wannan bincike ba. A kwanan nan ne dai ƙasar da ke a gabashin Afirka ta yanke hukuncin janyewa daga kotun, amma kotun ta yi jayayya cewa janyewa daga kotun ba zai hana kotun binciken laifin da aka aikata kafin janyewar ba. A jiya Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce lokacin taron ƙungiyar raya tattalin arzikin Asiya a ƙasar Vietnam ya tattauna da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin ta ɗan ƙaramin lokaci kan wasu batutuwa 2-3 akan halin da ake ciki a ƙasar Siriya. Lokacin da Trump yake magana da manema labarai akan jirginsa da zai ɗauke shi daga birnin Da Nang zuwa babban birnin Vietnam Hanoi. Ya ce sanarwar haɗin gwiwar da suka amince akan Syria, shugaba Trump, shugaba Putin zai ceto rayuka masu yawan gaske. Da farko dai kasar Rasha ce ta fara fitar da sanarwar da ke cewa shugabannin biyu sun tabbatar da muhimmancin daukar matakin da ya kamata domin shawo kan tashin hankalin da ke faruwa a Syria. Cikin matakan kuwa akwai tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta, kawar da abubuwan da ke kawo wa ayyukan jin kai cikas, da kuma yin amfani da hanyar siyasa wajen samar da zaman lafiya mai dorewa. Haka kuma sanarwar ta ce shugabannin biyu da Trump sun amince bude hanyoyin sadarwa tsakanin sojojin su don tabbatar da kare lafiyar su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa biyu ne, daya daga Najeriya, daya kuma mujinda kwana game da sakamakon hukuncin da kotu ta bayar na zaben kasar Liberia. Kuma bari mu fara da batun zaben kananan hukumomi da aka yi a jihar Enugu, wanda jami'ar PDP ce mai mulki a jihar ta lashe zaben na daukacin kananan hukumomin 17 dake jihar. To sai dai ana cikin zaben an samu tashin bababai har a wurare biyu, kuma zaben ya bar baya da kura. Wai me yasa ne a duk lokacin da aka yi zabiya ba a Najeriya kawai ba kusan daukacin nahiyar Afirka abu ne mawuyaci a ce daya yayi wa daya barka da samun nasara. Na tattauna da wakilinmu da ke yankin jihohin kudu maso gabashin Najeriya, wato Alfonso Ikoraigwe, wanda ya bi sawun zaben, kuma na fara tambayan sa ne yadda ya ga zaben musamman fitowar jama'a.
To dai zan ce mutane an dai fito amma da alamu dai bisa abubuwan da bayanan da na tattara abin da na tattaro. Mutane ba za a ce sun fito sosai ba a te suka goyi bayan wannan abin nan nuna goyon bayan su da zaben da aka yi. Saboda yadda ma ake ana zargin abin nan ita jam'iyya da ce yanzu jam'iyyar ta PDP ta cogana abin nan kuriyun abin nan zaben. To yanzu ya zamana yanzu dai za a dai ce da yake an kammala shi zaben lami lafiya PDP a yanzu dai ita aka ce ta lashe zaben duka. Ko da yake akwai mazaɓu guda biyu yanzu da dai a cikin mazaɓu 260 da ake da su a ƙananan hukumomi guda 17 da ke jihar. Yanzu dai an samu sakamakon abin nan zaben da aka yi da na mazaɓu guda 258 cikin 260 da ake da su a jihar. Zan dai ce gaskiya mutane ba wai daɗi suka ji game da zaben da aka yi ba, saboda da yawa dai suna zargi cewa an tafka maguɗi sosai. Misali dai wasu na cewa gaba ɗaya ma an riga ma an haɗa kuriyun ma kamun ma aka fito zaben. Wasu kuma suna ce gaskiya ma kwata-kwata ma ba zaben aka yi ba, saboda dalili shi ne ba fito lokacin da ba fara zaɓe lokacin da ya kamata a yi su ba, saboda mutane da jama'a wanda suka fito da niyyar jefa kuriyun nasu sun fito su sayar da dai aka ayyana cewa za a fito karfe 8, da yawa ma sun fito kamun lokacin. Amma su jami'an hukumar abin nan zaɓe na jiha gaskiya sun zo ba tare da takardun sakamakon kuriyu ba, wato result sheet din ba ɗauke da su ba. To yanzu ya zamana gaskiya mutane suka jira har wajen karfe daya a wasu mazaɓu dai aka fara shi zaɓen, gudanar da shi zaɓen. Amma mutane da dama suna ce gaskiya riga an cogana zaɓen ma kamun aka fara.
To
a haka fito su kada kuriyun nasu.
To Alfonso, mun ji labarin cewa bababai sun tashi a wasu mazaɓu biyu a wasu ƙananan hukumomi. Kana da masaniyan abin da ya faru wurin, kuma ya aka gudanar da zaɓe wurin?
Gaskiya dai zan ce ba ni da wata masaniya game da wannan aukuwar tashin bumabuman. Amma a cikin da Enugu ne nan da Enugu karamar hukumar a nan Enugu ta kudu Enugu North local government kenan amma ban ce da ba dai wani wanda aka samu ya salwanta bisa wannan aukuwar abin nan tashin ba mu ma
to ya batun tsaro kuma a lokacin da aka gudanar zaben
tsaro gaskiya dan yanzu ba ni karan kai na ma ina Enugu ne gaskiya kowa na tafiya da yana gudanar da lamuransa dai yadda da ya kamata kome dai lami lafiya yanzu da Enugu
to wayanda suka yi korafi game da cojen zaben akwai matakin da suka ce za su dauka ne
a yanzu dai na yi kokari ko da ma ko minti 10 ban kai da shi neman shi chairman dai na jam'iyyar APC Dr. Ben Woyi na yi kokari dai in samu shi na shi lokaci game da zaben amma sai ya zai zama na wayar sama a kashe take na je har abin nan ma sakatariya ɗinsa a nan jiha sai dai kuma na tarar baya nan na nemi shi da zan ce ruwa a kyallo ban same shi ba a wasu kuma suna ce ke karan kansa bai abin nan baya gari amma cikin mazaɓu ɗin ma biyun da aka ce har yanzu ma ba samu sakamakon nasu ba mazaɓar a ta mazaɓar da shi ministan abin Geoffrey Onyema a minista da ke kula da harkokin abin nan Najeriya da fetare shi kwata-kwata mazaɓar nasa ba ya ba saboda mutanen mazaɓar da suka fito kaɗa ƙuri'un nasu sun tarar cewa su jami'an hukumar zaɓe ta jiha gaskiya ba su zo da takardun shigar da abin da sakamakon zaɓe ba a result sheet ɗin sai zai zama na su sun dage lalle-lalle idan ba nuna musu wannan takardun ba su ba za su kaɗa ƙuri'un nasu ba to mazaɓu guda biyu dai akwai da alamu cewa lalle-lalle a gudanar da zaɓe a nan kwata-kwata ba
amma kuma an bayyana sakamakon duka kananan hukumomi 17 ya aka yi za a ba da sakamako cewa wannan ya ce alhali akwai mazaɓun da ba a yi zaɓe ba
eh gaskiya kama amma su san guda biyu yanzu da bisa abin nan da bayanan da ta tsaro yanzu akwai mazaɓu guda biyu AK Ward na shi ministan kula da abin nan harkokin fetare George Geoffrey Onyema gaskiya har yanzu dai ba samu sakamakon abin nan wanda aka kada a wajen ba a nan Udi local government kenan babu wannan abin nan sakamakon har yanzu to shi ne kawai dama da su cewa cikin mazaɓu 260 sakamako na abin nan mazaɓu 258 kaɗai ne aka samu yanzu
to mun gode ƙwarai a Alfonso daga Enugu a Najeriya sai kuma ƙasar Liberia inda idan masu haure na biye da mu mun kawo muku a cikin ɗaya daga cikin shirye-shiryen da suka gabata cewa wasu 'yan takara sun kai ƙara cewa ba su yarda da sakamakon zaɓen ba wanda a ranar Litinin din da ta gabata ne kotun kolin kasar ta sake mayarwa hukumar zaben kasar da wannan zaben ta ce ta sake duba kamar yadda Yahaya Dan Jalingo wani dan Najeriya mazauni kasar ya shaida mani a tattaunawar da muka yi da shi kamar haka
kotu ta ce a zancen zaben da za wanda dama aka shirya za a yi wa an dage ta kuma kotu ta ce dole a bincike wanda suka kai kara cewa akwai suna da wasu koke-koke wanda ta shafi abubuwa da ta faru da maguɗi da aka yi da suka ce aka yi dole a bincike kotu abin nan ita abin nan hukumar zaɓe dole ta bincike don da ta ci gaba da abin ɗau nauyin ci gaba da zaɓe amma kotun koli ta kasance a ba a haka kai wani suna da koke-koken su dole a bincike a game inda da abin nan a san me yasa me da ke ciki dole a bincike to yanzu abin da ake ciki kenan kuma abin da za ka ne cewa wannan salo da aka shiga ba taba shiga ba a Liberia sai hanyar wuri ne wanda aka shiga yanzu wanda sai dai cotton coli na kasar ko yanzu za ta duba ta ce me ake ciki
to har zuwa yaushe ne aka ce ita hukumar zabe ta duba wannan batu
ba lokaci yanzu yadda abin ta yadda aka yanzu ba mazancin lokaci kuma babban abin da ma matsalan shi ne yanzu ita matar na shugaban kasa ne yanzu lokacin ta kare sha shida ga watan Janairu wato wata ta na daya dole ta sauka daga karar mulki to yanzu abin da ake ciki me zai auku ba wanda zai ba wanda a nan kasa yanzu ba kowa yanzu bai dun ake a da me zai faru
to amma kotu bata ba hukumar zabe ta ce daga yanzu zuwa lokaci kaza ku duba wannan abu ko a sake zabe ko kuma ga matakin da za a dauka ba
ita ai ta abin yadda take yanzu an ta dai ta je ta bincike ta je ta duba dai kara da mutumin ne ya kai wayannan gudan uku da suka kai a duba to ita kotu kuma tana sane da sanin cewa in dai sun je can in abin ba ta dan tun daga yanzu mutane sun ce su ba su gamsu ma da wayannan masu kungiyar na zabe ne kula da zaben ba su da su ba
wato hukumar zaben
dan sun fara magana su da kansu sun ce su wayannan ba su da ma wani su ba su goyi ne kidi suka yi ba to da haka shari'a ma su musu shari'a ko su bincike musu zama kaman ba su duba magana ma suna shakkun su dan haka akwai problem gaskiya ka akwai matsala kasan ne abu ne wanda yanzu ba wanda ma zai ce gashi ga inda aka dofa
to yanzu dai haka batun na wurin hukumar zabe tana sake duba batun zaben kenan
yanzu an ce ita ce za ta duba magana kuma wayannan party guda uku din sun ce su a lambarin ba su yarda da ita hukumar zaben ba sun ce su dai wayannan ba sa mu adalci ba dan in koda an sa su ne su ba su adalci ba to abin da kuma za a sani shine cewa duk inda ta kaya a can din ma dole a dawo ita babban kotun koli na kasa su dauko kara su wayannan party guda uku din nan dole sake daukan kara zuwa babban kotun koli to a halin da ake ciki yanzu wallahi kowa ya sani cewa zaton mu ne anan a wuce har ma watan jibi kila bagal na barkare ba sai dai in Allah
to mun gode Malam Hayya to a saurari wannan
to yanzu ka tsaya zabe ko baka tsaya zabe ba
da aka yi primary election bayan an wuce screening dina haka je kware za a yi mana primary election aje Madina yan kin san abin da ya faru a lokacin duka delegate din da yake wa mako an kira shi a wa mako an ce masa duk wanda ya zabe Abubakar Sadiq in ci ma'aikacin gwamnati ne za a kore shi daga aiki in shi dan party ne yana da wani executive office ko chairman ko vice chairman ko secretary na party na local government in shi za a kore shi
kana da tabbacin wannan
Ina da tabbacin wannan saboda duk suna nan delegate din waɗanda suke tare da ni waɗanda suka zo suna gaya mu kuma duk lokacin da suka zo suna gaya mana abin ina da shi a recorded duk har su ciwa mun har waɗanda suke cikin gwamo court sun zo sun same ni kuma ina da shaida ina da evidence ina da recording conversation dina ina da video da suka zo gidana muka zauna suka ce min ga abin da aka ce su yi sannan babban kuma abin da ya sanya da aka dauko delegate din kware gaba ɗayan su aka tara su a Abuja Road guest house na sarkin musulmi abun kunya ne sarkin musulmi dai ba dan siyasa bane kuma na tabbatar da abin da aka sarkin musulmi ya sani ba don in sarkin musulmi ya sani ba inda za a yadda ai masa haka a guest house din sarkin musulmi sarkin fadan sarkin musulmi ana ce masa da suna wani Kabiru Tashida shi ya kira delegate din duka gaba ɗaya da esco na party da suke kwari shi ma ya gaya musu cewa gwamna ya ce masa candidate din gwamnati za a yi
idan muna cikin masu yawancin rai za ku ji mu da cikakken wannan tattaunawar kuma ku ji wane ne ke wannan korafin kuma ina kuma menene dalilin sa yanzu kam anan shirin zai diga aya amma dun wakilin namu na jihohin kudu maso gabashin Najeriya Alfonso Ikoro Igwe sai Hayya Dan Jalingo daga Liberia kana da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotanmu na musamman a yi sauraro lafiya.
To masu sauraro idan ba manta ba makon da ya gabata wakilin Hassan Maina kaina yana kan gabatar mana da rahoto na musamman kan matsalar yin garkuwa da mutane da ta yi kamari a Najeriya inda a arewacin kasar hanyar Abuja da Kaduna ta zama wata tunga ta yin garkuwa da mutane sai lokaci ya halin sa. To a wannan rahoto da zai zo muku a matsayin kashi na biyu na kuma ƙarshe wakilin namu Hassan Maina kaina ya daura daga nan
a yau kuma bari mu ji tabakin su masu sace mutanen idan za a iya tunawa a watan Satumban da ya gabata ne wani lawyer mai suna barista Bashir Yazid yana tafiya kan hanyar Abuja zuwa Kaduna da shi da iyalinsa yana ma dab da shiga cikin garin Kaduna yayi kicibas da su masu satar mutanen inda nan take suka bindige shi har lahira suka yi kuma awun gaba da matarsa sun sako matar bayan an biya kudin fansa to rundunar yan sandan Najeriya ta ce ta tafke su waɗanda suka tafka wannan aika kuma headquarter yan sandan Najeriya da ke nan Abuja ta ɗabi yan jaridu inda aka je har inda aka kama su waɗannan mutane a wannan wuri na tambayi wanda ya kashe barista Bashir me yasa ya aikata wannan kisan gilla
to wallahi oga kaddara ne ta riga ta faru an ce kaddara ta riga fata to oga dai ba su sheke rike bindiga da baso da bello sune suke rike bindiga ni abinda na sani yanzu da ni an ban 5000 a ciki yo eh an ban 5000 sun ce matan ba ta da kuɗi meye an sake ta a rana. Kuma dan Allah ina roƙon manyan mu, ina roƙon ku arziki dan Allah a yi mana alfarma daga wannan, in Allah ya yarda. Na san ba aiki mai kyau bane, in Allah ya yarda na yi ladama.
Yawwa, to da aka karɓe mana shanu na ga dai kuɗi na gaba da sun ƙare ne ma, sai na samu wannan hanyar sai na shiga. Yawwa, to daga nan shikenan da muka shiga wannan aikin, mutanen mu muna da yawa. Za mu kai mutum bakwai. Yawwa, muka tafi can hanyar Gujungu, Gujungu kasar Jiga, Taura Logam. Yawwa, to hai muka je muka tafi wata hanya can, ana ce mata hanya Kaugama. Yawwa, muna so mu je mu yi aiki mu samu kuɗi. To ashe abokin mu dama an riga an kama shi. Yana kira na an same shi a Kano, to kuma ni kuma daga nan dama na riga na ragaita, saboda na san yana tare da jajaya taho da yajin bindiga. Amma ina neman alhorma dai a matsayin ku na manya, ina neman taimako a yi mu.
Daya daga cikinsu ya shaida min shi kuma irin hujjarsa na shiga wannan aika-aika.
Menene sunanka?
Hussein Muhammad.
Na ganka cikin kayan soja, ina ka samu kayan sojoji a jiki?
Wannan kayan soja ya zo ne a lokacin da muka tara wasu motoci da sojoji a ciki, amma uniform ɗinsu yana cikin jaka. Idan mu sauke shi kankuna sai mu ga uniform.
Yanzu ka kashe mutum nawa fashi da makami?
Mutum ɗaya.
Shin me yasa ka cikin wannan aikin na fashi da makami?
Abin da yasa cikin wannan sana'a, ina da iyalai, ina da mata da yara goma, wanda ni mutumin ƙauye ne, iya noma abubuwan ya gagare ni, yadda zan ci da su da yadda zan kula da su.
Duba da yadda masu satar mutanen ke ba da hujjar cewar ko dai rashin sana'a ko kuma shanunsu sun ƙare yasa suke tsunduma cikin wannan aika-aika, to ko hakan ka iya zama hujja? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba.
A zahiri bai zama hujja ba. Abubuwan da mutum zai yi shi bil'adama zai yi shi samu abinci ga kansa da iyalinsa suna da yawa a ƙasar nan. Don haka da zai kasance a samu wasu yan ƙalilan a su ce su don ba su da abinci ba, da yawa ba su da shi kuma ba su irin wannan hali.
Da yake an ce da ɗan gari akan ci gari, masu satar mutane musamman kan hanyar Abuja zuwa Kaduna sukan nemi haɗin kan wasu ɓata garin ƙauyawa da ke kan wannan titi. Ga Yareman Jega, Dr. Faruk Abdullahi Mayema, shugaban kwamitin hulɗa da 'yan sanda wato PCRC na ƙasa.
Gaskiya muna da labarin wannan. Uban ƙasar jere da kai ne ya same ni a Kaduna, ya bani bayani, ya sha kai ƙara ga 'yan sanda cewa ga abin da ka faruwa a garin shi, amma ba a ɗau mataki ba. Ta hannun haka hanyar ne na haɗa shi da kwamishinan 'yan sanda na Kaduna na wannan lokacin, har magana ta kawo ga IGP, sai ni kai gaba goma a zonal AIG na wannan zone na Abuja Gansabin kenan. Aka ɗau matakai, aka kai ga wannan matakai da aka ɗauka a halin yanzu wanda ku gani ana samun nasara. Wato su kansu kafa ƙauyuka suke yi, su waɗannan masu kidnapping mutane ɗin, saboda sun yi ƙarfi, an daɗe ba a samun cikakken kula ga kowane al'umma, ana iya samun ɓata gari. Haka cikin 'yan sanda akwai su.
To amma shugaban matasan Rijana ya ce yana da ra'ayi na daban akan wannan batu.
To ba yadda za a ce ana haɗa mutaki da mutanen Rijana akan wannan aiki, saboda mutanen Rijana suna neman mafita.
Na yi kicibus da wani ɗan jarida a Rijana da shi ma je garin don bincike irin na kwakwaf.
Akwai abubuwa da dama wadda idan aka tona karima ba zai ci ba. Babban abin da na gano ya kuma fi ɗaga hankali shine yadda su mutanen wannan gari na Rijana aka sa su a gaba kura baya sayaki. Sun tabbatar mun da cewa an kashe musu mutane sun kai mutum 19 a dalilin ba da bayani. Dalili, waɗanda suke wannan ta'asa suna da yara masu sa musu ido a cikin garin. Don haka duk lokacin da aka bayar da wani bayani, aka je aka cafke wani daga ciki, bayan kwana 2 ya dawo zai je yayo zuga a zo a yanka mutum ko kuma a kashe shi. Akwai wadda ake faɗan cewa sai da aka fitar da shi kofar gidansa ba a tafi da shi ko ina ba, suka kashe shi a nan take. Wannan yana da matukar ban tsoro. Suna faɗan cewa akwai yaran da aka sani ɓata gari ne, tun tashin su ma yaran an san ba yaran kirki bane, da kuɗi ya musu yawa sai suka zama yaran waɗanda suke wannan sace-sacen al'umma. Hasali ma bari kaji, babban abin da suka bayyana shine da Naira 1,000 ko Naira 2,000 suke sayan imanin waɗannan yara. To sun ce akwai waɗannan yaran kowa ya san su a gari, amma da zaran an kama su yaro bai wuce kwana 3, 4, 5 in yayi yawa kwana 6 sai a ganshi ya dawo. Kuma irin dawo wannan dawo ke sa a yayyanka waɗanda suke faɗan ba da bayanai akan su. sannan har ila yau suka yi koken cewa akwai wasu kuma an san su mutanen kirki ne, amma kuma jami'an tsaro sai su zo su kama su, alhaji kuma ba su da hannu a ciki, su kuma sai an sha wuya kafin a ga sun fito.
Kowa kowa ne bayanin da kaga ya dace ka bai wa masu ra'ayin mu wanda wata kila ban tambaye ka ba.
A cikin binciken da nayi akwai dazuzzukan da an san inda waɗannan ɓata garin suke, su kansu mutanen garin sun tabbatar mutanen nan suna nan a ciki. In har ana so a ga bayan wannan abun, to ya zama wajibi a mayar da hankali, ba kawai a zuba jami'an tsaro akan titi ba. Yanzu haka akwai waɗanda sun riga sun yi sun kammala aikin gonan su, suna so su yi girbi, amma abun ya faskara saboda mutun yana gona suka ce akan zo a sace shi. Tunda kaji su kansu a cikin jami'an tsaro ma akwai wanda suke cewa idan an kama mutun kawai ku yi kokari ku je ku biya kuɗi a sako shi.
Domin sanin ko me rundunar ƴan sandan Najeriya ke yi akan wannan matsala, na tattauna da mataimaki na musamman kan sha'anin watsa labarai na shugaban ƴan sandan Najeriya Bala Ibrahim.
Wato matsalar satar mutane a Najeriya abace wanda ta damu kowa, musamman ma kuma shi Inspector General na ƴan sandan Najeriya Idris Ibrahim Kotu. Tunda ya hawo yake ta nazari akan hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala, abinda ya sa har ya kafa runduna ta musamman wacce ya dora wa alhakin yaƙi da wannan abu da ake yi, ya kuma ɗauko zakakuran mutanen da ya yarda da su, ya san cewa sun yi fice wajen yaƙi da ta'addanci irin wannan. Shi yasa aka samo shi ACP Kolo, aka samo ACP Abakyari, duk aka dora musu nauyi, kuma waɗannan mutane ba sa bacci. Kusan dare da rana suna cikin jeji suna kokari su ga cewa sun kama waɗannan mutane. A yanzu haka zancen da nake maka akwai mutane sama da 3,000 waɗanda aka kama su, suna tsare ana tuhumar su, kuma kullun ana samun ci gaba a wannan, ana ƙara shiga jeji, ana samu waɗanda suke hada baki da su wanda suke taimaka musu domin a ga cewa an kamo ƙarshen wannan al'amari.
Amma wasu daga cikin mutanen yankin suna korafin cewa galibi ƴan sanda ba su fara shiga cikin daji ba, suna kan hanya ne. Mun sani ko wannan korafin ya zo gare ku.
Ya zo gare mu wanda ya sa shi IG ya tattaki a kar muka tafi daga Abuja zuwa Rijana. Suka faɗi abubuwan da suke ganin ya kamata a yi, suka faɗi kuma irin korafin da suke da shi a game da jami'an tsaro na ƴan sanda wanda ake hada baki da su. Akan haka shi shugaban ƴan sanda IG Ibrahim Kotu Idris ya canza baki ɗaya ƴan sandan da suke sintiri akan wannan hanya. Bayan an yi wannan kuma ya sa su waɗannan mutanen ya ba su lambobin wayansa, ya kuma ba su lambobin wasu manyan jami'ai, ya ce a asirce idan suna da wasu bayanai ko akwai wasu waɗanda suke harara suke zargin cewa an kulla bai an hada baki da su, su bugo waya kai tsaye a asirce ba za a faɗi cewa su suka yi ba. Kuma kullun ana yin wannan, abin da ya sa ma kawo yanzu aka samu wannan yawa na mutane wajen 3,000 kenan.
A cewar wani basarake a masarautar Mina, bisa irin hoɓɓasan da rundunar ƴan sandan Najeriya ke yi, batun satar mutane yanzu kam ana dan samun sauki.
Sunana Alhaji Abdullahi Abdu Faiko, Jarman Mina. Amma mun zo mun samu wani matsala ne lokacin da aka kama waɗanda suke ta ɓangaren Kaduna zuwa Abuja, to sai suka was spilling over zuwa ɓangaren Niger. In ka lura jihar Niger tana ɗaya daga cikin jihar da take tafi kowace jiha faɗin ƙasa da kuma dazuzzuka. To wannan ɓangaren tsakanin su da ja musamman zuwa wani gari da ake ce ma Kwakuti, daji ne sosai sosai na gaskiya, kayan da kasan kurmi yake haka yake. To wannan wuraren shine lalle suke boyewa ciki. To amma da aka kai kara nan headquarters, yanzu helicopter a kowane kulli yomin tana patrol tsakanin Abuja zuwa Mina, kuma an samu mutane kusan 132.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa, inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.